الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 161 حديث بلوغ المرام من أدلة الأحكام من ابن حجر الأسقلاني من كتاب الزكاة حديث 623 حديث أنس بن مالك الله يكرمه ما سيرد wannan darasi yana karantar da mu bayani akan zakar awakai da kuma shanu Anas bin Malik yana bayani game da takardar da Sayyiduna Abu Bakar ya rubuta wanda asali Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta wannan takardar ita wannan takardar ta kunshi bayani akan zakka bayani akan zakka filla filla wato zakka na dabbobi za mu sake bayani game da zakkan awakai kamar yadda ya zo cikin wannan hadisi wato annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin ya ce wa fi sadaqatil ganami game da zakka ta awakai sa'imatiha waɗanda suke kiwo da kawunansu game da zakka na awakai waɗanda suke kiwo da kawunansu ba waɗanda ake siyo musu abinci ba mun gabatar da bayani da ya zo cikin kashaful kina al-imamul bahuti ya ce fadhikiru sawmi tunda har annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sa'imatiha kaga ya ambaci waɗanda suke kiwo da kawunansu ya dullu ala nafiyal wujubi fi ghairiha tunda har annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci awakai waɗanda suke kiwo da kawunansu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce waɗanda suke kiwo da kawunansu tunda har manzon Allah ya faɗi haka yana nuna cewa dabbar da ba ta kiwo da kanta babu zakka a kanta dabbobin da ba su kiwo da kawunansu babu zakka a kansu la tajibu zakatu illa fi sa'ima min al-ibli ba ma awakai kawai ba mun gabatar da bayani cewa hatara kuma idan dai ba su kiwo da kawunansu to babu zakka a kansu saboda hadisin Muawiya bin Haida yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul na ji manzon Allah yana cewa fi kulli iblin sa'imatin, fi kulli iblin sa'imatin, dukkan awara kuma waɗanda suke kiwo da kawunansu. Hadisin yana sahihu sunan Abi Dawud, hadisi na 2575, da sahihu sunan Nasa'i, hadisi na 2444, haka nan Irwa'ul Galil, hadisi na 791. Kaga kenan da awakai da raƙuma, Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya tabbatar da cewa babu zakka a kansu sai fa idan suna kiwo da kawunansu. Wannan yana nuna cewa al-ma'lufa, dabbobin da aka kiwon su a gida, allati ya'lifuha sahibuha wa yunfiqu alaiha, mutum yana da awakai ko yana da raƙuma ya rika sayo abinci yana kawo musu, su ne ake kira al-ma'lufa. La tar'a aksara al-hawli, ana la'akari da yawan watanni na shekara. Idan ya zama akasarin watannin shekara, mutumin da kansa yake sayo abinci ya kawo mu waɗannan dabbobi, to galibin malaman sunna sun ce babu zakka akan waɗannan dabbobi. Wannan bayanin ya gabata. Har ma Ibn Taymiyya cikin Majmu'u Fatawa mujallad na 25 shafi na 49 yace idza kanat ra'iyatan akthar al-ayami, idan dabbobi ya zama suna kiwo mafi yawan watannin shekara. Kamar misali, mutum yana da awakai suna fita su yi kiwo mafi yawan watannin shekara, amma kaɗan daga cikin watannin shekara ɗin mutum yana sayo musu abinci. Misla an yashtari laha salasata ashhurin aw arba'a, misali zai sayo abinci na watanni uku ko watanni hudu, kaga sauran watanni takwas suna fita su yi kiwo da kawunansu. To tunda dai akasarin watannin shekara waɗannan dabbobi suna kiwo da kawunansu, fa innahu yuzakkiha, zai fitar da zakkansu. Ya ce haza azharu qawlayil ulama, daga sabanin da aka fahimta da aka samu a tsakanin malamai, wannan ita ce fahimta mafi inganci. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa sai fa idan dabba tana kiwo da kanta kafin nan za a yi mata zakka, wannan ka'ida ce. To haka nan kuma dabban da ya zamanto an saye ta ko an tara ta, an tara dabbobin saboda su rika ayyuka, suna ake kira al-awamil. Nan ma akwai hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sayyidina Ali ya rawaito, manzon Allah ya ce wa laysa 'ala al-awamil shay'un, babu zakka akan dabbobin da aka saye su ko aka tara su saboda su rika yin ayyuka, babu zakka akan su. Kamar misali shanu da suke noma makamancin haka, haka na raƙuma, idan dai an tanada su ne saboda su rika ayyuka, babu zakka akan su. Babu zakka akan dabban da ya zamanto ana kiwonta mafi yawan watannin shekara. Babu zakka akan dabban da ya zamanto an saye ta ne saboda ta rika aiki. Shi ma hadisin sayyidina Ali ya inganta, yana sahihu sunan Abi Dawud, hadisi na 2572. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan takarda da sayyidina Abubakar ya ba ma Anas bin Malik, yace idza kanat 40 ila 20 wa 100 shatin shatun, idza kanat 40, idan awakai 40 ne, mutum yana da awakai guda 40, ila 20 wa 100 shatin, har dai su kai awakai 120. Idan mutum yana da awakai 40 har dai su kai 120, shatun zakkansu akuya ɗaya ne. Wannan shine abin da yazo zahiri a hadisin Anas bin Malik. Fa idza zadat ala 20 wa 100 ila 200, wato idan dai mutum yana da awakai 40 zakkansu akuya ɗaya ne, mai 50 ba zakkansu akuya ɗaya ce, 60, 70 har zuwa 120 akuya guda ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza zadat ala 20 wa 100 ila 200, idan sun haura 120 to har zuwa 200, fa fiha shatani, nan ne zai bada awakai guda biyu. Kaga zakkan awakai ya fi sauki. Idan mutum yana da 40 zai bada akuya guda, har dai zuwa 120, idan sun kai 120 zuwa 200 ko awakai 2 ne fa idza zadat ala 200 ila 300 idan sun haura 200 har zuwa awakai 300 fa fiha salasu shiyahin kaga awakai guda 3 kenan fa idza zadat ala 300 idan sun haura 300 fa fi kulli 100 shatu fa fi kulli 100 shatu kowane 100 za a bada akuya guda wato a kansa kowane 100 za a bada akuya guda a kansa to nan shine inda wato malamai suke cewa an sake samun wata tazara mai tsawo kamar yadda Ibn Qudama yayi bayani cikin Al-Mughni yace kuma wannan baki daya malaman sunna sun yi ittifaki akai kullu hadha kulluhu mujma'un alayhi kamar yadda Ibn Al-Munziri yayi bayani annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza zadat fa fi kulli 100 shatun idan sun haura 300 to a kowane 100 za a dora akuya guda ne shine zakka kaga yana gwada cewa tun daga wato 300 tun daga 200 har zuwa 300 har zuwa sai sai ya kai 400 kafin nan zai zama awakai hudu amma tun daga 200 akuya uku ne har ya kai 300 akuya uku ne har ya kai 400 sannan ya zama akuya hudu wato an samu tazara mai fadi a tsakanin 200 zuwa 400 an samu tazara mai fadi yace kuma wannan haka ya zo a cikin takardan da sayyidina Umar bin Khattab shi ma yake da ita domin sayyidina Umar yana da wata takarda akwai takarda da ya rubuta wanda ta shafi zakka kamar yadda aka samu takarda wajen sayyidina Abubakar Allah ya kara musu yarda fa idza zadat ala 300 wa wahida fa laysa fiha shay'un hatta tabluga 400 shatin fa fiha arba'u shiyatin sai ya kai 400 kafin za a bada awakai hudu don haka Ibn Qudama yace wa hadha nassun la yajuzu khilafuhu illa bi mithlihi aw aqwa minhu kaga an samu nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane ya zama an ketara wannan nassi an samu hadisi wanda ya tabbatar da cewa wato daga awakai 200 har zuwa 400 zakan wato akuya uku illa sai ya kai 400 kafin nan za a bada awakai hudu wannan hadisin na sayyidina Umar yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 1568 da kuma sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 621 fa fi kulli 100 shatin shatun wa laysa fiha shay'un hatta tabluga al-mi'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza kanat sa'imatu ar-rajuli naqisa idan ya zama wato dabbobin mutum masu kiwo da kawuna shi yasa aka kira su sa'ima idza kanat sa'imatu ar-rajuli idan dabbobin mutum wadanda suke kiwo da kawuna su ba sai musu abinci ake ba sun kasa min 40 shatin shatan wahida sun kasa 40 da akuya daya wato mutum idan yana da awakai 39 annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa laysa fiha sadaqa babu zakka akai illa an yasha rabbuha sai dai idan mutum ne wannan awakan ya ga dama sai ya bada sadaka amma dai zakka babu wato zakkan tana farawa ne ga wanda ya mallaki awakai 40 zuwa sama amma idan ya gaza 40 idan ya kasa 40 annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko da da akuya ɗaya ne to babu zakka idan mutum ya ga dama zai bada sadaka wannan kuma sadaka bata tsaya kan wanda ke da dukiya mai yawa ba ko mai karancin dukiyar mutum yana bada sadaka amma dai zakka dai ta dole zakka ta farilla annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa sai mutum ya mallaki awakai 40 kafin nan zakkan take wajaba a kansa to wannan shine bayanin zakka na awakai wanda shine bayani mafi sauki daga cikin wato nau'ukan dabbobi waɗanda ake fitan musu da zakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yujma'u baina mutafarriqin kada a hada tsakanin dabbobin da suke rarrabe wala yufarraqu baina mujtami'in sannan kada a raba tsakanin dabbobin da suke haɗe kada a hada dabbobi waɗanda dama can a rabe suke la yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in kada a hada dabbobi idan suna rabe ya zamanto dabbobi wato garke daban-daban ne lokacin zakka yayi kada a hada su wala yufarraqu bayna mustami'in sannan kuma dabbobin da ya zama suna hade to kada a raba su idan lokacin zakka yayi khashyata sadaqa saboda tsoron zakka khashyata sadaqa saboda tsoron zakka wannan shi ake kira wato al-khalaq shine ya zama to dabbobin mutum biyu dabbobin mutane biyu suna hade idan dabbobin mutane biyu suna hade wannan ana kiransa ashurka an samu tarayya na garke wannan nashi dabbobin daban wancan daban amma kuma suna hade a wuri guda to tunda sun hadu a wuri guda a ka'ida ta zakka zakkan dabbobi tusayyiru amwala kalmal wahid haduwansu a garke guda yana mayar da dukiyar kamar mallakan mutum ɗaya ce tunda har sun haɗe a garke guda haduwansu ɗin yana mai da zakkan da yake hukuncin zakka a kai ya zama kamar mallakan mutum guda biyu akwai littafin da ake kira al-ifsahu an ma'ani sihah yana daga littafai waɗanda ke bayani game da hadisan al-imamu bukhari da muslim لتاتن ابن هبيرة الإمام يحيى بن محمد يتي واتفقوا على أن الخلط لها تعطير في وجوب زكاة المواشي دك ما لما سنة سنة اتفاكي دك ما لما سنة سنة اتفاكي إذن دي دبو دي سنة حدي تحطوان سوء قريكي قدا ينا دي تاثيري وجن في تد زكاة بابو ونما دمين فهمت ستسابة سبو دي ونما تكدات سيدنا أبو بكر الله يكارا مصير saboda bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ya nuna cewa idan dabbobi suna hade to haduwansu a garke guda yana tasiri ma hukuncin zakkan da ke kan dabbobin hukuncin yana komawa akan mallakan mutum guda ba a la'akari da cewa mutane uku ne ko fiye da haka suka hadu akan wannan garken ana kaddara garken kamar ta mutum da yake a littafin bidayatul mujtahid juz'i na farko shafin 221 ibn rushdi yayi bayani akai yace wa tafsiru zalika anna malikan wa shafi'i wa aktsara fuqaha'i al-amsar al-imam malik al-imam shafi'i akasarin malaman fiqhu ittafaqu ala anna al-khulata'a yuzakkuna zakata al-malik al-wahid sun yi ittifaqi akan cewa idan mutane suka hadu akan garke guda to zakkan da za a yi ma wannan garke zakka ce ta mutum guda zakkan da za a yi ma wannan garke zakka ce ta mutum guda ba za a kirga yawan mutanen da suka mallaki wannan dukiyar ba la za a fitar da zakkan wannan waɗannan dabbobin kamar mallakan mutum da yake al-imam malik ya fassara kuma fassarar sa ce akasari malamai suke aiki da ita fassaran al-imam malik ita ce akasari malamai suke aiki da ita fassaran tana cikin muwaffa littafin muwaffa mujallad na farko shafin 264 al-imam malik yace ma'ana hadal hadith ma'anar wannan hadisi ma'anar cewar annabi sallallahu alaihi wasallam kada a hada dabbobin da suke rarrabe kuma kada a rarraba dabbobin da suke hade saboda tsoron sadaka saboda tsoron fitar da zakka al-imam malik yace misali shine an yakuna nafaru salasatu li kulli wahidin minhum 40 shata mutane uku kowannen su yana da awakai 40 mutane wajaba fi hazzakat kaga zakata wajaba kai saboda dama awakai daga 40 ne ake fitar musu da zakka annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka samu wato kasawan adadin 40 din nan to babu zakka akan waɗannan dabbobin to ya zama mutane uku kowa yana da wato awakai 40 kaga idan an hada sun zama awakai 120 fayajma'unaha da suka ga shekara ta yi sai suka hada awakan idan an hada awakan nan kaga sun zama 120 a wuri guda me yasa suka hada hatta la tajiba alaihim kullihim fiha illa shatun wahida kaga dai annabi ya riga yayi bayani cikin wannan hadisi idan mutum yana da awakai 40 akuya ɗaya har zuwa 120 akuya ɗaya sai ya haura kan 120 zuwa 200 kafin nan ke zama awakai biyu. To kaga kowannen su yana da akuya 40, kaga kowannen su zaka ta wajaba akan sa zai bada akuya ɗaya. Amma saboda dabara da suka ga shekara ta yi, mai karban zakka ya zo ya kusa zuwa, sai suka haɗa awakan wuri guda. To bisa ka'ida kuwa, idan dabbobi suna haɗe a garke guda, ana musu zakka kamar mallakan mutum ɗaya ce. Don haka da mai karban zakka ya taho ya zo ya ga awakai 120 a garke guda, kaga akuya ɗaya zai karba, sai ya karba akuya guda sai ya tafi. Kaga sun yi dabara ke, wannan shine hila, sun yi ma Allah dabara saboda su guji zakka. Wannan fassara ta al-Imam Malik, Allah ya masa rahama. Aw yakuna likhalifain 100 shatin wa shatan, ko kuwa mutane biyu garke guda ya hada awakan su, garke guda ya hada awakan su, suna da awakai 200 da awakai 202, 100 shatin wa shatan suna da awakai 202. Fa yakunu alaihi ma fiha salatu shiya, tunda asali garke guda ya riga ya hada awakan, kaga akuya uku za a fitar zakka, tunda har ya haura 200. Idan awakai suka haura 200, to awakai uku za a bada zakka har zuwa adadin 400. Awakai uku ne. To da suka gane cewa awakai uku za a karba, fa yufarriquna, ha sai suka raba garken. Inji al-Imam Malik, idan an raba garken, kaga da 200 ne da biyu, idan aka raba garken fa zai koma wannan yana da 101, wancan yana da 101, akuya ɗaya zai bayar wancan, saboda zakkan mai 40 zuwa 120 duka akuya ɗaya ne. Idan sun raba, kaga wannan zai bada zakkan akuya ɗaya, wancan ya bada zakkan akuya ɗaya. Fa yufarriqunaha hatta la yakuna ala kulli wahidin illa shatan wahidan, illa shatan wahida, akuya ɗaya kawai zai zama kowannen ku ya bayar. Amma inda a ce sun kyale dabbobin suna hada a garke kamar yadda suke, idan mai karban zakka ya zo, tunda awakai 200 ne da biyu, to zai karba awakai uku ne. To sun ga cewa ai awakai uku za a karba gurin su, don haka sai suka raba. Idan an raba, kowa zai bada akuya ɗaya. Kaga nan sun ci riban rabawa. A wancan misali kuma fa sun ci riban hadawa. Al-Imam Malik ya bada misali a kai. To amma al-Imam Shafi'i, Allah ya masa rahama, kamar yadda zo cikin littafai na masabar al-Imam Shafi'i din Tuhfatul Muhtaj, yana mujallad na 3 shafi 229 da Nihayatul Muhtaj mujallad na 3 shafi na 60, al-Imam Shafi'i ya ce wannan hukuncin bai tsaya ga masu zakkan kawai ba, hukuncin ya hada fuskoki biyu, mutane biyu. Huwa khitabun li rabbil mali min jihatin wa lisa'i min jihatin, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ayyana mutum guda a wannan bayanin nasa ba, ya nuna cewa ba mutum da ya ake magana a kai ba, ya shafi mai dukiya kuma ya shafi mai karban zakkan. Wannan hukunci ya shafi mai dukiyan kuma ya shafi mai karban zakkan. Fa umira kullu wahidin minhum, an yi umarni ga kowane ɗaya, kai da ka mallaki dukiya, Allah ya hudisa shay'an min al-jam'i wa tafriq, idan lokacin zakka yayi kada kai wani abu ko dai na hada dabbobin, idan da arabe suke ko kuma na hada su, kashiyata sadaka, saboda tsoron zakkan da zaka fitar. Fa rabbul mal yakhsha an taksura sadaka, shi mai dukiya yana tsoron kada zakkan da zai bayar ta yi yawa. Fa yajma'u aw yufarriq litakilla, saboda haka idan shekara ta yi sai ya hada garke biyu, saboda abin da zai bayar ya zama kaɗan. Wasa'in, shi kuma mai karɓan zakkan fa shi ma wannan misali yana hawa kansa. Yakhsha an taqilla sadaka, mai karɓan zakka da ya taho ya ga garke awakai da yawa, saboda haka yana son ya karba da yawa, sai ya yi umarni a hada su. Fa yajma aw yufarriq litaksura, fa ma'ana qawlihi al-Imam Shafi'i yace abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa khashyata sadaqa, saboda tsoron zakka, wato khashyata an taksura sadaqatu aw khashyata an taqilla sadaqa, saboda tsoron kada zakan da za a bayar ya zamanto tana da yawa, shi kuma mai karba fa saboda tsoron kada abin da zai karba ya zama kadan ne. Falamma kana muftamilan lil amrayn, saboda haka bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya daukan kowanne gefe. Bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan gefen mai dukiya kuma yana daukan gefen mai karban zakka, yana iya daukan wato wannan bayanin yana iya hawa kan wanda ke karban zakka. Lam yakun alhamdu ala ahadihima bi aula min al-akhar, saboda haka bai kamata ma a takaita bayani akan gefe guda kawai ba. Fa humila alaihima ma'an, saboda haka wato ake daukan bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi wanda ya mallaki dukiyar kuma ya shafi wanda ya zo karban zakka, kamar kenan lokacin da ya zamanto ana aiki da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Idan lokaci ya yi na zakka, shugaba yana tura mai karbo zakka, wanda shi ake kira asa'i, zai zo ya karbi zakka wurinka. Kaga doka ce ta bashi iko, don haka baka da damar ka hana shi aikata abin da zai yi. Idan ya taho ya taras da garken dabbobi, to abinda shari'a ta tsara shi zai. Lakin alladhi yadhharu anna hamlahu 'ala al-maliki al-abba, al-Imam Shafi'i yace amma zahiri maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi hawa kan mai dukiyan. Bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi hawa kan mai dukiyan, wannan shi yasa al-Imam Malik ya bada misali da waɗanda suka mallaki dukiya, saboda tsoron kada zakkan da za su bayar ya yi yawa sai su raba, da can kuma garke ne guda a haɗe, ko kuma su haɗa alhali da can ba a haɗe suke ba. Al-Imam Nawawi ya bada misali a littafin Al-Majmu' a mujallar na 547, ya bada misali gefe biyu ɗin, da gefen mai karɓan zakkan da kuma gefen mai fitar da zakkan. Ya ce wa misali gumin jihati sa'i, misalin bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta gefen mai karban zakka, an yakuna li kulli rajulin min thalatha arba'una shatan mukhtalita, garke guda ne, kamar dai misalin da ya gabata, garke guda ne ya zamanto na mutum uku, kowane mutum yana da awakai 40, kowane mutum yana da awakai 40. To misalin da za a bayar ga shi mai karban zakka, falaisa lisa'i tafriquha, da mai karban zakka ya taho ya ga awakai 120 a haɗe, ya tambaya aka ce mar'ai wannan garke na mutum uku ne, falaisa lisa'i tafriquha, wannan mai karban zakka ba shi da ikon ya raba garken, ba shi da ikon ya raba wannan garke, domin idan ya raba garken kaga zai karba awakai uku ne, saboda kowane mutum dama ya kai lisa'i awakan sun kai 40, li ya'khudha min kulli wahidin shata, wa inna ma ala kulli wahidin thuluthu shati, tunda awakan 120 ne akuya guda za a bayar zakka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace awakai 40 har zuwa awakai 120 akuya guda ne. To kaga akuya ɗaya za su bayar a wannan garke, idan sun bada akuya ɗaya kaga kamar kowane ya bada thuluthi na akuya guda kenan, a maimakon inda a ce ba garke a haɗe yake ba, ya gwada cewa kowa zai bada akuya guda ne, saboda kowannensu ya kai nisabi. Sai ya bada misali kuma, misalul jam'i min jihatil mullaki, misalin haɗa garke ta sashin masu dukiyan. Al-Imam Nawawi ya ce an yakunu salasa li kulli wahidin 40 shatan mutafarrika, mutum uku ɗin ne dai har yanzu ake bada misali da su, kowane mutum daya yana da awakai 40, kuma garken ba ɗaya ba ne, kowane dama da wurin kiwon sa daban. Fajama'uha inda kudumi sa'i ba'dal hauli, bayan shekara ta cika mai karban zakka ya zo, sai suka haɗa garken, wannan ya kawo 40, wancan ya kawo 40, wannan ya kawo 40, sai aka haɗa. Kaga su da suke da dukiyan sun yi dabara, maimakon su bada awakai uku yanzu suna kokarin su bada akuya ɗaya. Ya ce falaisa lahum zalika, ba su da ikon yin haka, bal ala kulli wahidin shatu, kowane ɗayansu zai bada akuya, tunda kowannensu ya mallaki awakai 40. Sai sake bada misali, wa misaluhu min jihati sa'i, misali ta gefen mai karɓan zakka kuma an ya kuna li ahadin rajulaini 20 shat mun farida mutane biyu ne mutane biyu wannan yana da awakai 20 wancan yana da awakansa 20 gidansu daya amma wurin kiwon awakan ba daya ba saboda haka shi mai karɓan zakka da ya taho ya ga mutane biyu a gida daya wannan yana da awakai 20 wancan yana da awakai 20 منفردة وللآخر 20 منفردة أيضا فليس للساء أن يجمع ثمالي أقضى شاسا شيني كربان زكا باشي دا إيكوان يكي وهذا غير كان ننبيو كاقا إذن صن هذا يا كي أربا إن ذا سبادة أكويا دا إذن بس هذا بفا كو أنه سبادة بعد زكا وصبو دا أدى دم دي كي يتزا أباد زكا ودومي منذ الله يكي إم تن يمل لك أواكي 30 دا ترى باب ما زكا أكن ستيد إم بزي بعد صدقا saboda haka bal ya tarukuhuma mutafarriqin wala zakata wajibi ne mai karban zakatun da yazo gidan ya ga mutane biyu a gidan ai ba haduwan su a gida guda ake la'akari da shi ba haduwar garki ake dubawa tunda da ya same su awakan kowane daban ne wannan awakan sa 20 da wancan ma 20 to babu zakka kenan da yake kansu babu wata zakka da za su bada ya sake bada misali aw yakunu li ahadihima 100 shati ya zama mutum biyu ne kowane yana da awakai 100 walil akhar mithluha fa laysa li sa'i jam'uhuma lokacin da mai karban zakka ya zo gidan sai ya ga wannan yana da awakai 100 wancan yana da awakai 100 amma ba a hada suke ba to shi mai karban zakka bashi da iko yace kai ku hada zakkan nan domin idan sun hada sun zama awakai 200 sun zama 200 kaga kenan zai karbi awakai uku yana dabarar da zai karbi awakai uku daga garkin su bal yatrukuhuma mutafarriqatayn wa ala kulli wahidin shatun faqat ya kamata ya kyale su ya zaman to kowanne dai zai bada akuya guda ne to wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa kada a hada awakan da suke rabe kuma kada a raba awakan da suke hade saboda tsoron fitar da zakka to amma wannan bayanin bai shafi mallakar ka ba bai shafi mallakan ka ba kamar misali wannan yana daga inda al-Imam Ahmad bin Hanbal ya saba ma sauran malaman fiqh bayanin yana cikin sharh mutahal iradat a mujallad bi shafi 220 da kuma kashaf al-qina mujallad bi shafi na 387 ibn hajar yayi magana akai shi ma cikin fathul bari mujallad na shafi 314 wato al-imam muhammad yace misali man kana lahu mashiyatun bi baladin la tablughu an-nisab fa 20 shatan masalan bil kufa kamar kai ne kana da awakai a garin nan guda 20 awakan ka ne a nan garin guda 20 sannan kuma kana da awakai a abaji guda 20 a nan garin guda 20 a can abaji guda 20 al-imam ahmad yace la tubammu bi itibari kauniha milka rajulin wahid ba za a hada ba babu zakka a kanka inji al-imam ahmad saboda me awakan 20 kaga ba a hada suke ba bare su bada nisabi tunda ba a hada suke ba babu zakka a kanka fa tuqadu min haz zakatu li bulughi hannisa amma sauran malaman sunna gaba daya wannan yana daga fahimtar da malaman fiqh suke wato sukan al-imam Ahmad a kansa duk da cewa ba ma mutun tare ne ba a samu wanda ya cika dole za a samu inda ya kuskure al-imam Ahmad shine kada yake da wannan fahimta amma sauran malaman sunna gaba daya sun ce la tunda mallakar ka ce awakai 20 a nan garin wancan ma na abaji 20 din naka ne to idan ka tashi fidda zakka zaka hada lissafin kana da awakai 40 domin ai duk mallakan ka ne ba maganar haduwan su a garke kadai ne muhimmin abu ba amma shi al-Imam Ahmad yana da akari da haduwar garke kamar yanda yazo a lafazin Annabi sallallahu alaihi wasallam Ibn Hajar yace wa khalafahu al-jumhur sauran malamai sun saba wa fahimtar al-Imam Ahmad fa qalu yujma'u ala sahibil mali amwalu ana hadawa mai dukiya dukiyarsa walau kanat fi buldanin shatta ko da dukiyar ta karkasu a garuruwa daban-daban wa yukhraju minha zakatu a fitar da zakka ga wannan dukiya wannan yana daga kuskuren da mutane da yawa suke yana da dukiya da ta karkasu a wurare da dama, shi yana la'akari ne da dukiyar wuri guda ɗin ta haɗu, shi da ake fitar mata da zakala. Matuƙar shekara ta yi, to za ta haɗa lissafin dukiyarka ne a duk inda take, da dukiyarka da take garin da kake zama, da dukiyarka da take wani gari, duk za ka haɗa lissafinsu a wuri guda ka yi musu zakka ɗaya. يجمعوا على صاحب المال أمواله ولو كانت في بلدان شتى ويخرج منها الزكاة. ينادى عينهم دبارة متانة كني سبودا وتوسبودا سكيه تد زكاة. وأن ينادى دليلي لأكي مجانا كان العمل على المقاصد بمعنى المدلول عليها بالقرائن. وأن زكاة العين لا تسقط بالهبة مثلا. كما مثالي كان زكاة. Kana da zakka, kana da dukiya ta kai zakka, amma da ka sani cewa sati mai zuwa za a fitar da zakka, kuma awakanka yanzu 40 ne kif, ba ka son ka fitar da zakkan, saboda haka daga wannan sati sai ka kama akuya guda ka sayar, sai ka yi kyauta da wani kuɗi daga cikinta, sauran kuma sai ka kashe. Wato hikima ka yi kyautar ne saboda ka raba kanka da zakkan da za ta same ka a sati mai zuwa. Shine malamai suka ce duk dabaran da mutum ya yi a kusa da cikan shekara, wannan dabara ba ta hana wato ya fitar da wannan zakka. Wannan dalili ya sa malamai ke cewa idan shekara ta kusa cika, kamar misali saura wata biyu ka fitar da zakka, sai ka ɗauki kuɗin ka sai wata mota ko ka sai gona ko ka sai gida. Da wannan sayan gida da kai da sayan mota da kai baya kawar da wajibcin zakka, ko da wannan dukiyar ta kasa nisabi, saboda ka yi dabaran na ƙasa nisabi kafin shekara ta cika. Wannan yana bayanin da magabata suka gabatar saboda abinda ake kira ibadul hiyar, ɓata dabara, dabaran wato kawar da dokan Allah akan bawa. Mutane sukan yi dabara na yanda za su raba hukuncin Allah, wato za su hana hukuncin Allah ya hau kansu ko kan dukiyarsu. Akwai sharuɗa kamar guda huɗu da ake la'akari da su game da haɗa dukiya idan za a fitar mata da zakka, kamar yadda bayani ya gabata a hadisin Anas bin Malik. Wannan yana da littafin Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu a mujallar na uku shafi na 277. الاختلاط المؤثر يكون بتوافر شروط أربعة. أنا لا أكرد شرطا قد أخطو جمدا حدور دوكيا أغرق قد أكافون أما دوكيا ذكر متن أيا ندأ عدم نية الفرار من الزكاة بالاشتراك. أبين داما النبي صلى الله عليه وسلم يكي يفهد واتوشيني كدا عربا فكان دوكيا دسكي هذه kuma kada a hada tsakanin dukiyar da suke rabe khashyata sadaqa, saboda tsoron fitar da zakka. Don haka sharadi na farko, kada ku hada garki da nufin gudun zakka. Da zaran an hada garki da nufin gudun zakka, to wannan hada garkin haramun. Amma idan an hada garkin da wata manufa daban, to ba laifi bane, saboda akwai yanayi da yake sa mutane su hada garki saboda samun saukin kiwo, saboda samun saukin ɗawainiyar dabbobin. Don haka akan hada garki saboda tura su wuri nesa su yi kiwo, ya fi sauki akan a ce garken wannan ya tafi daban, garken wancan ma ya tafi daban. To amma idan niyyar farko na a hada garken shi ne a guji zakka, to hada wannan garken haramun. Na biyu, an ya kuna mashi ya tafi wahidin minan kalibai ne min mayu ban mu ba'abuhu ila ba'abu, kasancewar dabbobin iri ɗaya, kamar misali awakai da tumakai aka hada. Amma idan an hada garken shanu da awakai, to kaga wannan hada garken baya tasiri ma zakka, saboda zakkan saniya daban ne, zakkar awakai ma daban ne. Amma idan ya zama an hada awakai ne da tumakai, wannan babu laifi. Sharadi na uku shine ya kasance dukkansu zakka ta hau kansu, wato ya zamanto waɗanda suka hada garke biyu ɗin nan, misali dukkansu musulmai ne, idan ya zama ɗaya kafiri ne, kaga babu zakka a kansa. Wannan yana cikin Al-Fiqhul Islami, yana daga sharuɗa da malamai suka yi game da tasirin zakka akan garke. tasirin zakka akan garke yana tabbata ne idan ya zama masu mallakan dabbobin gabaɗayan su musulmai ne, amma idan ɗayan su ya zama kafir ko ko wanda zakka bata wajaba akan sa ba, misali shine wanda ba shi da yanci ya zamanto ɗayan su ba musulmi bane, ɗaya musulmi ne, ya zama sun hada garke guda, to wannan garke baya wato babu tasiri na ainihin zakka akan hada wanda suka yi, dole ne za a yi ma kowane zakansa zakan dukiyarsa shi kadai. Sannan na hudu, ya kasance an hada garken nan ta yanda suna da mai kiwo ɗaya, mai kiwon garken gaba ɗaya mutum ɗaya ne, kuma ya kasance dabban da ke barbaran awakan ko kuwa shanun da aka hada ko raƙuman ya zamanto guda ne, inda suke zuwa su sha ruwa wuri guda ne, inda suke kwana da inda wato inda garken su inda ake daure su duk wuri guda ne. Wannan shine akasarin sharadi wanda malaman suke wasu kai ittifaki akai, bi an yakuna lahumu ra'in wahid aw akthar, kasancewar mai kiwon garken gaba ɗaya mutum guda ne ko kuwa suna da yawa, amma dai ba a ware ba, baka ce gefe na ga mai kiwon su ba, da zamanto dai waɗanda ke kiwon garken suna kiwo ne gaba ɗaya a lokaci guda. Yashtarikani fi ra'i aw yata'awanani, ya kasance suna taimakon juna ta wajen kiwon waɗannan dabbobi. To idan aka samu haka, shine ake cewa za a yi ma wannan garken zakka ta mutum guda. Amma idan babu wannan sharadi, to idan aka zo fitar zakka za a yi ma kowane zakkansa shi kadai, dole sai ya zama garken yana da mai kiwo ɗaya, sannan garken yana ainihin wato tafiya wurin kiwon gaba ɗaya a lokaci guda, ba a samu lokacin da ake raba garke ɗin, kuma ya zama makwancin su guda ne, duk da cewa akwai sharuɗan da kowane malami ya gabatar, amma waɗannan sharuɗa su ne akasari wanda malaman suke suka yi ittifaki a kai. Yana Bidayatul Mujtahid na Ibn Rushd ya kawo bayanin kowane malami, kama daga al-Imamu Malik zuwa ga al-Imamu Shafi'i, kowane irin sharaɗin da ya gabatar kafin a ce zakka ta yi tasiri ma garke, wato a yi zakkan mutum guda a garke, dole sai an yi la'akari da waɗannan ƙa'idojin. Da Al-Qawamin Fiqhiyya shafin 108 da Kitabul Majmu' na al-Imamu Nawawi a mujallar na biyar, shafi na 408, haka nan hashiyatul Imam Dusuki mujallar na farko shafin 440. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وما كان من خليطين دبوبي da suka kasance a garwaye, wato dabbobi mallakar mutane biyu da suka kasance a garwaye, khalitain wato dabbobin da suke garwaye na mutum biyu. Idan dabbobi mallakar mutane biyu suna garwaye, fa innahuma yataraja'ani bainahuma, zakkar su wato tana komawa ne a tsakanin su bi sawiya, daidai wa daida, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma haka din ne. Wato abin nufi kamar yadda Ibn Hajar ya bada misali a bayanin al-Imam al-Qattabi yana Fathul Bari mujalla na uku shafin 315, al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Qattabi yace ma'anahu an yakuna bainahuma 40 shatan masalan, misali awakai 40 ne mutum biyu suka mallaka, mutane biyu sun mallaki awakai 40, likulli wahidin minhuma 20, wannan yana da awakai 20, wancan yana da awakai 20, kada arafa kullum minhuma aina malik, kowane ɗaya daga cikin su ya san ainihin dukiyarsa, dan tana yiwuwa ya zama naka tumakai ne wancan kuma awakai ne, babu laifi kuma zakka guda ce, tun daga da ma a hada suke, ya zama kai baka sha'awar kiwon tumakai sai awakai, wancan kuma yana sha'awar kiwon raguna da tumakai, sai aka hada, kaga kowa ya san wanne ne ya mallaka, tunda kai naka bakake ne wancan kuma nashi farare ne, to amma tunda garke guda ne zakka guda za a yi musu, to shi mai karban zakka idan ya zo fa ya'khudhu al-musaddiqu min ahadihima sha'a zai karba zakka akuya ɗaya to akuya za a karba tawa ta kowane gefe shi dai zai ce ku bani akuya guda ko dai a bashi gefen naka ko gefen na wani amma tunda dai a haɗa suke garke guda ne zakkar mutum ɗaya ce saboda haka za a bada akuya guda idan aka bada akuya guda kaga za a bani daga gefen wani daga cikin su ɗin daga gefen wani ne daga cikin mutane biyu ɗin fa yarji'u al-ma'khuzu min malihi ala khaliqihi saboda haka kai da aka ɗauki akuya daga gefenka a matsayin zakkan garkin za ka nemi wato a biya ka rabin akuyan tunda an ɗauki akuyan ka da ba rabi ya kamata ka bayar ai za ka nemi a biya ka rabin akuyarka bi ƙimati nisfi shati a biya ka ƙimar rabin akuya saboda haka za a yi ma wannan akuya da aka ɗauka kuɗi ita wannan akuya da aka karɓa a matsayin zakka za ta kai nawa aka ce ai za ta kai 50,000 misali rago aka karɓa koko zai kai 20,000 misali to in 20,000 ne kaga da ka 10,000 ne wancan kuma zai baka 10,000 ya baka kuɗin rabin akuya shine abin da manzon Allah yake cewa idan aka karfi zakka daga gefe ɗaya to haƙƙin zakkan a tsakanin mutane biyu ɗin nan yana zama daidai wa daida saboda haka ita akuyar da aka ɗauka za a yi kimarta idan ta kai 20,000 to zai zama kenan kowannen su zai bada ainihin rabin akuya ne don haka tunda an ɗauki akuyarka wancan sai ya baka 10,000 in ya baka 10,000 shi kenan kaga wato kamar ya fitar da ainihin haƙƙin nasa ke shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi a nan illa dai abinda ya kamata mu lura da shi wannan shi ma yana da muhimmanci saboda mutane sau da yawa suna samun matsala a kai banda dabbobi duk da cewa an samu sabanin fahimta a kai amma sabanin ba wani muhimmi bane tunda akasarin malaman suna tafiya akan cewa wannan bayani da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya tsaya ne akan zakkar dabbobi kadai zakkar dabbobi ita ce wato kamfani ko haduwan garki yake masa tasiri abinda ake nufi anan shine kamar misali ni da kai mu hadu mu yi noma mu yi gona guda mutane biyu su haɗu su yi noma aka samu ausuki shida asali kuma nisabin hatsi ausuki biyar ne to amma tunda mun yi noma mu biyu an samu ausuki shida ya nuna cewa an kai nisabi babu zakka a kanmu da ni da kai duka domin abinda kowannenmu ya samu bai kai nisabi ba sai idan an haɗa ne yake kaiwa nisabi wato abin nufi haɗuwa akan dukiya baya tasiri mazakka sai dai kawai ta sashin dabbobi don haka don mutane biyu sun haɗu sun yi noma ba za a yi magunar zakka guda ɗaya bala kowane mutum daga cikin manoman zai ware nasa kaso idan ya kai nisabi ya mata zakka inda kai nisabi ba babu zakka na biyu shine za ka samu mutane sun yi kamfani sun haɗu sun yi kamfani idan shekara ta yi sai su yi ma kamfanin zakka la ba a yi ma kamfani zakka saboda ba zakkan dabbobi ba ne sai dai kowane mutum da ke da haƙƙi a wannan kamfanin zai ware nasa kaso a shekara ɗin idan abin da ya samu ya kai nisabi ya yi zakka inda kai nisabi ba babu zakka a kan shi amma a ce an haɗa abin da kamfanin ya samu a shekara an masa zakka guda la wato tasiri na kamfani baya kasancewa sai dai akan zakkan dabbobi kawai wannan ita ce fahimtar al-Imam Malik al-Imam Shafi al-Imam Ahmad bin Hanbal wani kaulin sa haka nan akasarin malamai bi ma'ana inna hala tu'sir baya tasiri ta sashin zakkan noma ko ta sashin zakka na kasuwanci domin zaka samu kamar waɗanda suka bada hannun jari akwai wanda zai bada jari ya zama sun hada kai suna kasuwanci idan shekara ta yi sai ya ce na fitar da zakka hadda naka ya aka yi kasan waye baka ikon fitar da zakkan wani baka da ikon ka fitar da zakkan wani sai dai ka fitar da naka me ka samu a shekara ka fitar da naka, wancan abokin wato abokin hulɗan naka wanda ke da hannun jari a kamfaninka, sai ka ware nasa ka so ka gaya mar shi kuma ya fitar da nasa zakka. Wannan yana cikin sharhu muntahal iradat mujallal nabi shafin 221, kitabul majmu mujallal nabi shafin 429, da littafin al-mughni na ibnu qudama mujallal nabi shafin 254. Wato zakka ba ta tasiri akan haduwar dukiya sai dai kawai idan dukiyar nan dabbobi ne. Idan dukiyar ta dabbobi ce, to haduwar da aka yi ma wannan dukiya wato yana sa zakka ta zama hukuncinta irin kamar mallakan mutum ɗaya. Amma idan haduwar da aka yi akan dukiya ta sashin noma ne ko ta sashin kasuwanci, haduwar ba ta da tasiri. Kuma za ka samu mutane da yawa suna yin haka duk da cewa ba laifi ba ne, don suna ɗaukan fahimtar wani ƙauli na al'imam Muhammad, wanda shi ne za ka samu malaman Saudiya suna aiki da wannan fahimta, suna aiki da wannan fahimta har ma sukan ba da fatawa a kai. Amma fahimta ce mai raunin gaske. Wannan magana ce da ta tsaya a kan zakka na dabbobi. Babu wani daga cikin khulafa'ur rashidin wanda ya tafi a kan cewa za a yi ma kamfani zakka a maimakon masu kamfanin, illa dai abin da ya shafi dabbobi idan sun hadu a garke guda. Na'am, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yukhraju fi sadaqati harima, ba a cire tsohuwar dabba a lokacin fitar da zakka. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a fitar da tsohuwar dabba a lokacin ba da zakka. Alharima, alharamu aqsal kibari, idan dabba ta tsufa, tsufan ainihin shi ne ake kira alharima. Ya zo cikin litanin al-arab mujallal na 12607 da al-qamusul mufid, al-qamusul mufid na al-imam al-fayruz abadi. Nan ma haka kabiratun jiddan, bi ma'ana harimatu kabiratun jiddan, dabba da aka ce mata tsohuwa ana nufin dabban da ta tsufa sosai. Ba a ba da tsohuwar dabba a lokacin fitar da zakka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala zatu awarin, haka nan ma mai aibu, zatu awarin, dabba mai aibu. Kamar yadda malami suka fassara wannan kalma ta al-awar, cikinsu akwai Ibn al-Asir, ya ce kamar yadda ya zo cikin hadisin zakka, la yu'khadhu fi sadaqati harimatun wala zatu awarin, ba a karban tsohuwar dabba a lokacin fitar da zakka, kuma ba a karban dabba da take da aibu. Al-awaru bil fathi al-aib. Haka ma cikin kashaful qina mujallal na 4 shafi na 387, al-imam al-bahuti ya ce al-awa zatu awarin wa hiya al-ma'iba, idan aka ce dabba zatu awarin ita ce dabban da take da aibu. Wani irin aibu? Bi zahabi ubwin, ya zama gurguwa ce, au aiban akar, ko ya zama tana da wani aibu. Yamna'u tabhiya biha, idan aibun yana hana a yi layya da wannan dabba, to ita wannan dabba ba a bayar da ita a matsayin zakka. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratul baqara aya ta 267, wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna, ba daidai bane mutum ya dauki dabba mummuna ya bada a lokacin fitar da zakka. Wannan yana cikin littafin fiqhu kamar kitabul infaq mujallal na 6 shafin 440. Sai ya ce illa an yasha'a, illa an yasha'a, sai in ya ga dama. Wannan kaga maganar bata cika ba. Wannan shi yake nuna maka cewa hadisin nan wanda Ibn Hajar ya kawo ya tsakuro ne daga wurare da yawa, ya hada su a wuri guda, ba hadisi guda bane ya taho da tsawon sa haka. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kada a fitar da tsohuwar dabba a lokacin ba da zakka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma kada a fitar da dabba mai aibu a lokacin ba da zakka. Sai ka lura, sai ya ce illa an yasha, sai faɗin mai dukiyar ya ga dama. Sai kaga maganar bata bada ma'ana ba. Tunda an hana, saboda me yasa aka hana? Saboda aibu. Maganar akwai abin da ya ragu. Hadisin asali yana sahih Bukhari kitabu zakati babu la tu'khadhu fi sadaqati harima, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yukhraju fi sadaqati harimatun, asalin hadisin kenan. ba a fitar da tsohuwa a lokacin ba da zakka, wala zatu awarin, ba a fitar da dabba mai aibu a lokacin ba da zakka, wala taisun, ba a ba da babban taure. Shi ne sai manzon Allah ya ce illa masha al-musaddiq, sai fa idan mai ba da zakkan ya ga dama. To kaga akan tauren ake nufi in ya ga dama, amma ba wai akan tsohuwar ko kuwa mai aibu ba. To amma a nan bai kawo taisun din ba. Ibn Hajar ya ce takdirul hadith, abinda hadithin ne yake kaddara mana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi, la tu'khadhu harimatun, ba a karban tsohuwar dabba, wala zaitu zatu aibin, ba a karban dabba da take da aibu aslan. Kaga abu biyu din nan ba a karba aslan. Idan aka zo karban zakka, sai mai dukiyar ya dauki tsohuwa ya bayar, ba za a karba ba. Ya dauki dabban da take da aibu ya bayar, ba za a karba ba. To amma magana ta uku ita ce ba ta zo a nassin hadisin ba, amma asali magana tana cikin Sahih Bukhari, inda Ibn Hajar ya ciro wannan hadisin. Saboda haka yasa yayi sharhi akan hadisin a cikin Fathul Bari. A can yayi sharhin ya kawo kalmar wala taisun, amma a nan littafin Bulughul Marani kuma bai kawo ba, sai aka samu kuskure. Yace wala yu'khadhu taisu, wata dabba ce ake kira at-taisu, wato kaman taure babban akuya. Huwa fahlul ganam, wato shine dabban da tafi girma a cikin awakan da mutum ya mallaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan an zo karban zakka, ba za a ce ka ba da dabban da tafi girma ba. Shine ta manzon Allah yace illa birban malik, amma idan akwai yardan mai dukiyan, idan mai dukiyan ya yarda ya dauki dabban da tafi girma yace gata falilahi alhamdu. Amma biyun nan da aka fara ambata da farko fa aslan in ya bayar ba za a karba ba. Tsohuwar dabba, dabba da take da aibu, ba za a karba ba. Amma idan aka zo batun babban dabba da dabban da take girma a garkensa, idan ya dauka ya bayar da kansa, wannan kuma za a karba. Akwai hadisai da yawa waɗanda suka yi magana game da sharuɗan, wato sharuɗa da ake la'akari da su wajen karban dabba. Misali akwai hadisin takardan Sayyidina Umar, Allah ya kara masa yarda, takardan da Sayyidina Umar ya rubuta akan tsarin zakka. Shi ma ana shi takardan an samu irin wannan bayanin da yake cikin hadisin Anas, wala yukhraju fi sadaqati taisu, ba a fitar da babban taure a cikin zakka idan za a ba da zakka dabban da tafi girma, wala haribatun, ba a fitar da tsohuwar dabba, wala zatu awarin, ba a fitar da, wato ba a bayar da dabban da take da aibu, illa masha al-musaddiqu. Kaga yana komawa ga taisun, yana littafin Muwatta kitabul zakat babu sadaqatil mashiya, kuma yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 2570. Akwai hadisin Abdullahi bin Muawiya al-Gabiri, Abdullahi bin Muawiya al-Gabiri yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace salasun man fa'alahunna faqad qa'ima ta'am al-iman, akwai abubuwa guda uku wanda ya aikata su to ya dandana dadin imani. Ashe imani yana da dadi, ba kowa yake dandana shi ba, Allah ka sa mu dandana. Abubuwa guda uku wanda ya aikata su to ya dandana dadi na imani. Na daya, man abadallahu wahdahu, wanda ya bauta ma Allah shi kadai baya shirka. Ka san shirka abu ne mai wahalan gaske, shirka tana da wahalan gaske, Allah ka mana tsari. Wa annahu la ilaha illallah, ya tabbatar da cewa ba abin da ya cancanta a bauta masa face Allah, wannan ga zuciyarsa. Sannan a jikinsa ya yi ibada ga Allah shi kadai, a zuciyarsa babu wani abu sai Allah, a jikinsa ma babu wani abu sai Allah. Sannan na uku, wa a'ta zakata malihi tayyibatan biha nafsuhu, ya bayar da zakkan dukiyansa ransa na masa dadi, babu bacin rai, shekara na yi da kansa ya cire zakkan ya bayar da kansa. Rafidatan alaihi kullu amin, a kowace shekara dabbobin suna taimaka mar yana biyayya ga Allah, shekara na yi zai ciro zakkan nan ya bayar da kansa, ba wai an tilasta shi ba. Sannan idan ya tashi bayarwa, wala yu'til harima, baya ba da tsohuwa, waladdarina baya bada dabban da take da datti, ana cewa dabba mai datti a jikinta ita ce dabban da take da kuraje, dan asalin kalma ta addarin shine alwafiku kamar yadda yazo cikin alqamus, ana cewa dabban da take da kuraje ita ce dabban da take da datti a jikinta, wato mutum ba zai bada kazamar dabba ba. Walal mariba, in ya tashi bada zakka baya bayar da zakkan mara lafiya. Wala sharafatan la'ima, baya bayar da dabban da ya zamanto ba ta da kima a cikin dabbobinsa, yakan ba da zakka ne na dabba da take da daraja. Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen hadisin ya ce walakin min wasati amwalikum, in za ku ba da zakka ya zama kun bayar daga matsakaicin dukiyar ku. Fa inna Allah lam yas'alkum khayrahu, Allah bai ce ku bayar da mafi darajan dukiyar ku ba, walam ya'murkum bisharrihi, kuma Allah bai muku umarni ku bayar da mafi sharrin dukiyar ku ba. Hadisin yana sahihu sunan Abi Dawud, hadisi na 1580. Akwai hadisin Wa'il bin Hujr, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani mai karban zakka, fa ata rajulan, saboda haka sai mai karban zakkan nan ya tafi ga wani mutum, fa atahu fasilan mahlula, wannan mai dukiyansa ya ɗauki wata akuya bata daɗe da yaye ta ba, ba a daɗe da yaye akuyan ba, ga ta nan raban miya ya ɗauka ya ba mu mai ɗan saƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka sai wannan fa'i ya karɓi wannan akuya ya zo da ita ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da aka kawo ma Annabi wannan akuyar raman miya, sai manzon Allah ya ce ba'athana musaddiqallahi wa rasulihi, mun aika mai karɓan zakka na Allah da manzonsa, wa inna fulanan a atahu fasilan makhlula, wane sai ya bashi akuya raman miya wanda bata daɗe da yaye ta ba, alfasilu min auladil ibil, ana cewa wato kamar ɗan ragumi kenan. To lokacin da manzon Allah yake gaya wa mutane, kaga ya kira sunan mutumi wanda ba sai manzon Allah yake haka ba, amma ya kira sunansa saboda jama'a su yi hattara su daina yin haka. Manzon Allah ya kira sunansa sai ce Allahumma la tubarik fihi, Allah kada kai albarka ma dukiyar wani, wala fi iblihi, haka nan ma raqumansa. A labari sai ita ga mutumi, fa jaa bi naqatin hasna, sai gashi ya zo da taguwa kyakkyawa, yana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atubu ila Allah azza wa jalla wa ila nabiyyi, na tuba ga Allah na tuba ga annabinsa. Sai manzo Allah ya ce Allahumma barik fihi wa fi iblihi, Allah ka masa albarka, Allah ka yi maraqumansa albarka. Hadisin yana sahihu sunan Nasa'i, hadisi na 2457. Wannan hikima ce manzon Allah ya yi na jawo mutumin da kuma nuna wa mutane kuskure lokacin da zaka bada zakka, ka cire abin da yake ba shi da kima ka ba wa mutane. Kuma wannan hadisin yana karantar da cewa kana iya janye mummunan addu'a da kai. Yaya ake fasa mummunan addu'a? Kaga Annabi da farko ya ce Allah kada ka yi ma duke, kada ka yi ma wani albarka, kuma kada ka yi ma raqumansa ma albarka. Mutumin da ya dawo ya ce ya tuba, sai manzo Allah ya canza addu'a, Allah ka masa albarka, Allah ka yi ma raqumansa albarka. Idan ka yi wata mummunar addu'a akan wani abu ko akan iyalinka ko yara ko wani abu, mafi sauki shine ka canza da kyakkyawar addu'a illa iyaka. Da ka canza da kyakkyawar addu'a shikenan, Allah madaukaki ya canza. So ba a karban dukiyar da tafi daraja daga cikin abin da mutum ya mallaka a lokacin zakka. Sannan ba daidai bane shi kuma ya bada dukiya mafi muni. Akwai hadisin Mu'az wanda shi da yafi shahara, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura shi Yaman yace fa a'limhum anna Allah taraba alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu fi fuqara'ihim fa inhum ata'u li dhalika fa iyyaka wa kara'im amwalihim. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa Mu'az, idan mutanen Yaman sun maka biyayya sun baka zakka, to ka kiyaye karban mafi darajan dukiyarsu. Iyaka wa kara'im amwalihim, ka kiyaye karban mafi darajan dukiyarsu. Idan aka karbi mafi darajan dukiya an zalunci mutum, shi yasa manzo Allah yace wattaqi da'watal mazlum, ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta. Al-Imam Az-Zuhri al-imam Muhammad bin Muslim ibn Shihab az-Zuhri yace kaida ita ce idan za a tura mutun ya je karbo zakka idza ja al-musaddiq usimat sha'u athlasan kamar mai karban zakka idan ya taho ya tarar da garki abinda za a yi shine za a kasa dabbobin kashi uku sulusun khiyarun wa sulusun awsatun wa sulusun shirar za a kasa waɗannan dabbobin su suka fi daraja a garken waɗannan dabbobin su ne matsakaita waɗancan dabbobin su ne makaskanta za a kasa dabbobin gaba ɗaya na garken kashi uku da waɗanda suka fi daraja na tsakiya mafi kaskanci to idan ya tashi sai ya ɗauka daga na tsakiya ba zai ɗauka daga mafi daraja ba ba zai ɗauka daga mafi kaskanci ba wannan shi ne abin da sunna ta karantar hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1568 kuma akwai hadisin sayyidina umar wanda al-imam malik ya rawaito cikin muwatta sayyidina umar yana bayani a zamaninsa annahu ba'athahu musaddiqa sayyidina umar ya aiki sufyan bin abdullah al-thaqafi ya karbo zakka zamaninsa wa kana ya'uddu alayhi musaqla faqalu تعد علينا الصخلة ولا تأخذ منها شيئا فلما قدم على عمر ذكر ذلك له فقال عمر نعم نعد عليهم الصخلة يحملها الرائي ولا نأخذها لوكاشين دا مي كاربان زكان سيدنا عمر يتبي واتو سينا idan aka kawo zakkan akan yana dubawa idan dabbar ba ta da kima ba zai karba ba wannan yasa ya zamanto labarin ya iso ga sayyidina Umar yake kware haka idan an tashi kirga abin da ka mallaka dole za a hada da marasa daraja idan an tashi misali awakai 40 ne kafin mutum ya fidda zakka to idan an tashi littafin awakai 40 za a dubi akuya mara lafiya da akuya makaskanciya da akuya wato wacce take da aibu duk za a yi littafi da su da gurguwar akuya duk za a yi littafi idan sun kai 40 sai a ce to ka ba da akuya guda idan ka ɗauko gurguwa ka bar sai a ce ba za mu karɓa ba shi ne abin da ya faru shi Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi lokacin da ya je yana ƙirgawa zai haɗa lissafin duka dabbobin da masu daraja da matsakaita da masu ƙasƙanci amma idan an tashi bayarwa aka ɗauko mara kima sai ya ce ba zan karɓa ba sai suka zo ga sayyidina Umar sai sayyidina Umar ce kware kuwa in mun tashi lissafi za mu lissafa maka hadda marasa lafiya da makaskanta amma in za ka ba mu to dole sai dai ka ba mu daga matsakaita wannan shi ne sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka bisa ka'ida ba daidai ba ne idan mutum an zo karɓan zakka a wurinsa ya ɗauki dabbar da take mara daraja ya bada shi kuma mai karɓan zakka ba daidai ba ne ya karɓi dabban da tafi daraja wato shi sai dai matsakaita wannan shi ne abin da yake ya auku zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma zamanin khulafa'ur rashid mu ci gaba ya ce wa fi riqati game da wato azurfa azurfa ake kira ar-riqa ya zo cikin littafai da yawa kamar kitabul majmu' na al-imam an-nawawi الرقة هي الورق وهو كل الفضة فتؤذرفة أنسى شيء كثيرة الرقة وقيل الدراهم خاصة وثم على بيتنا شواء إذن وتؤذرفة صلى الله نأذرفة وأن صلى الله سوء كثيرة الرقة عندما النبي صلى الله عليه وسلم يمكن مقانا أكي كرشان حديثنا شيء نجمد زكاة نأذرفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربع العشر rubu'i ne na ɗaya cikin goma ibn Qudama a littafin al-Mughni mujallad nabi shafi 306 ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi idza tammatil fibbatu mi'atayn idan mutum yana da azurfa sun kai sulalla 200 wa dananiru 20 idan sulallan na zinari ne sun kai guda 20 kaga akwai bambanci kamar yadda bayanin zakkan zinari da azurfa yake tafi a cikin babin amma dai anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan zakkan azurfa azurfa kuwa sai ta kai sulalla 200 fal wajibu fiha rubu'u ushriha abinda ya wajaba a bayar shine rubu'i na ushirin sa. Menene rubu'i na ushiri? Me ake nufi da rubu'i na ushiri? Akwai hadisin da ya fassara, Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara. Manzo Allah yace, "Hatu rubu'al ushuri." Hatu rubu'al ushuri min kulli 40 dirhaman dirhama. A kowane sule 40 a bada sule daya. Wannan shine rubu'ul ushuri. Walaysa fi 90 wa 100 shay'un. Manzo Allah yace idan mutun yana da azurfa 120 kaga ba suka azurfa 200 ba, manzo Allah yace babu zakka a kansa. Hadisin ya yana sunan Tirmidhi, al-Imam al-Bukhari ya inganta shi. Wato manzo Allah da kansa ya fassara yanda ake zakka na azurfa. Azurfa sai ta kai sallallahu 200. Idan ta kai sallallahu 200 to za a kasa ta 40 a bada guda daya, shine rubul ushuri, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara. Fahatu sadaqatir riqa, ku kawo zakka na azurfa min kulli 40 dirhaman dirhama, duk sule 40 a bada sule daya. Fa in lam takun illa 90 wa 100, idan sulallan ba su kasance ba face 90 sulan nan da mutum ya mallaka na azurfa ba su kai 200 ba, illa dai 190 tunda ba su kai 200 ba, fa laysa fiha sadaqa, to babu zakka a kan su ke. Illa an yasha rabbuha, sai dai mai wannan azurfan idan ya ga dama tana iya ba da sadaka, amma dai a matsayin zakka babu zakka a kansa, dole sai ya kai sulalla 200, azurfa sai ta kai sule 200. Idza tammatil fiddatu 200, idan azurfa ta kai sule 200 lokacin ne zakka take wajaba. Kuma wannan babu sabani a tsakanin malaman sunna, kamar yadda Ibn Qudama ya faɗa, la na'lamu khilafan bayna ahli al-ilm fi anna zakata az-zahabi wal-fidda rubu'u ushuriha. Azurfa sai ta kai sule 200, zinari fa sulallan 20, sulallan azurfa su ne ad-darahi, sulallan na zinari fa su ake kira ad-dananir. To idan sulallan na azurfa sun kai 200, za a bada kashi daya cikin 40, shine rubu'ul ushuri. Wato da'iman zakka na dukiya ana bada 2.5%, wanda shine yake nuna rubu'ul ushuri. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, "Wa man balagat indahu min al-ibli sadaqatul jaza'a." Ya sake komawa baya yayi magana game da zakka na raƙuma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, "Wanda raƙuman da suke wurinsa sun kai ya bada zakkan aljaza'a." Wacce ce raƙuma da ake kira aljaza'a? Ita ce raƙumar da ta gama shekara huɗu ta shiga na biyar. Adadin abin da za ka bayar, ya kamata ka bada wato taguwar da ya zamanto ta kai shekara biyar. Walaysa indahu jaza'a, sai ya zama a garkenka babu taguwar da ya zamanto ya shekara biyar ɗin da za ka bada wannan zakka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Wa indahu hikka," amma a garken naka akwai, kana da hikka. Hikka ita ce wacce ta zamanto shekaranta huɗu ne, kaga ba ta kai shekara biyar ba. Abin da ya wajaba ka bayar ita ce aljaza'a. Aljaza'a kuwa shekaranta biyar ne, amma a garkenka babu aljaza'a, sai dai alhiqqa. Hiqqa kuwa shekaranta huɗu ne. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Fa innaha tuqbalu minhu alhiqqa," za a karɓi wannan taguwar da zai bayar 'yar shekara huɗu, amma tunda ba ita ce ya kamata ya bayar ba, 'yar shekara biyar ya kamata ya bada, ba shi da ita aka ce ya bada 'yar shekara huɗu, to dole zai kawo ciko. Me ya cikonsa? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Wa yaj'alu ma'aha shataini," sai ya hada da awakai guda biyu tare da ita wannan taguwa 'yar shekara huɗu. "In istaisarata lahu," idan sun sawwaka gare shi, idan sun sawwaka, idan a garkensa akwai awakai, sai ya hada da awakai guda biyu. Domin asali zakkan da zai bada taguwa ce 'yar shekara biyar, tunda babu ita sai taguwar da take shekara huɗu, to zai bada ita amma zai hada da awakai biyu. Idan ya sawwaka gare shi kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Au 20 dirhama," ko kuwa ya bada sulallan azurfa guda 20. Kaga zai bada taguwar 'yar shekara huɗu a madadin taguwar 'yar shekara biyar. amma zai ba da ciko na awakai biyu, idan ba awakai biyu ya ba da sallallahu 20 sallallan azufa. Wa man balagat indahu sadaqatul hikka, to wanda ya zama kuma abinda ya kamata ya bayar, abinda ya kamata ya bayar wato shi ita ce asali a zakanta taguwa ce a shekara hudu. Walai sa inda hulhika sai zama a garkensa babu taguwa yar shekara hudu, wa inda hujjaza amma akwai taguwa yar shekara biyar, abinda ya kamata ya bayar taguwa yar shekara hudu bai da ita, sai dai yana da taguwa yar shekara biyar. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna hatuqbal min hujjaza, to za a karbi taguwa yar shekara biyar din amma ai yafi karfin zakkan da aka ce ya bayar, to ya za a yi? Sai manzon Allah ya ce wa yu'tihi al-musaddiq, mai karban zakkan sai ya mayar masa da 20 dirhaman aw shatayn, ya mayar masa da sullallan azurfa guda 20 ko awakai biyu. Kaga kenan an bashi rarar abin da ya kamata, wato abin da aka samu na ƙari kan abin da ya cancanta na zakkan dukiyarsa. Shine Ibn Hajar yace rawahu al-Bukhari, inda daga ƙarshen hadisin kenan. Yace al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin nan, kamar yadda muka ce wannan hadisin yana kitabun zakati babu wujubi zakat, hadisi na 1454, amma Ibn Hajar ne ya harhada hadisin ya bada wannan tsari. Shi ya hada riwayoyi da yawa, yanda hadisin ya zo cikin Sahih al-Bukhari ya zo ne da bayanai kashi-kashi, duk dai hadisin Anas bin Malik, amma Ibn Hajar sai ya hada tsakanin su. Malaman hadisi sukan yi haka, su hada riwayoyin labari guda, in sun hada suka karanta sai ka dauka labarin haka ne guda daya, alhali riwayoyi ne daban-daban kuma hada sun ba laifi bane. Sau da yawa ka kissoshi haka ake yi har ma dai ka samu kissa cikakkiya, amma idan kana neman hadisin a yanda yazo da tsayin sa sai ka rasa. Ina ga dole hakan zamu tsaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa, kuma Allah ya gafarta mana kuskure. Akwai bayani na gaba shine zakkan shanu, amma lokaci ya riga ya kure. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.